daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani sarauniya da fara'a da noma da dalol sai Alpha Radio kuma sai a Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da aka sauta adireshin mu na voahausa.com Assalamu alaikum assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin cikin shirin zamu duba batun cece kusan da ake tsakanin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari da tsohon shugaban kasar Olusegun Obasanjo haka kuma zamu ji cewa babbar kotun jihar Plateau ta bayar da bailin din tsohon gwamnatin jihar daga nan kuma zamu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku yaya kuke kallon takaddamar da ke faruwa tsakanin shugaban kasar Najeriya da kuma tsohon shugaban kasar Obasanjo ku kira layin ku faɗa mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce 2022 2055 2655 sai a sa alamar tarawa kafin a jiro lambar sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya amma kafin nan sai mun fara da shan labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka Shugaba Donald Trump ya ce ya soke taron kolin da aka yi ta shirin za a yi 12 ga wannan ga yunin wannan shekarar a Singapore tsakanin shi da shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un inda ya dora laifin soke taron kan wasu bayanai da Pyongyang ta yi kwanan nan Shugaba Trump ya yi gargadin cewa dakarun sojojin Amurka a shirye suke fiye da 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 goyen bayan kawayen mu Korea ta Kudu da Japan ko da Korea ta Arewa tana da niyyar daukar wasu matakan banza yau Alhamis da safe fadar White House ta sako wata wasikar da Trump ya rubuta wa Kim inda yake cewa a bisa la'akari da irin matsanancin fushi da tsokana da ka nuna a cikin bayananka na baya-bayan nan ina ganin bai dace mu wannan taron ba da aka dade ana shiryawa abinda ya janyo soke taron a cewar wani jami'in fadar White House shine zagin mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence da aka yi da safiyar yau Alhamis a sanarwar da mataimakiyar minister harkokin wajen Koriya ta Arewa Cho Sung-hyu ta yi inda ta kira Pence wawa kuma har ta yi wani arashi da ke nuna alamar kamar kasar ta na cikin shirin zo mu gama a fagen yakin duniyar watan nuclear ta duniya a ƙarshen ta dai gwamnatin Burundi ta ce a shirye take ta janye dakatarwar da ta yi na hana watsa shirye-shiryen manyan kafofin watsa labaran duniya guda biyu na muryar Amurka da BBC hukumar sadarwa ta Burundi ce ta ba da sanarwar saka wannan kangin tun kamar makonni uku da suka wuce bayan da ta zargi VOA da BBC da cewa sun gudanar da wasu ayyukan da ta kira na rashin mutunci a cikin labaran da suka bayar masu alaka da yunkurin sauya kundin tsarin mulkin kasar dan shugaban kasar yayi ta zarce a cikin wasikar da ya aika wa shugaban hukumar sadarwar Burundi a jiya Karenge Ramadan mataimakin shugaban hukumar kafofin watsa labaran BBG ta Amurka Jeffrey Trimble ya kare matsayin VOA inda ya bada misalai da wasu labaran da ta yi kan kasar Burundi a cikin watan Afrilun wannan shekara inda ya ce rahotanni biyu da VOA ta yi akan batun kare haƙƙin bil'adama da wani jawabi na kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya duk suna bisa hanya amma ya ce labarin da VOA ta yi akan ganawar da wakilan wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Parsem ta Burundi suka yi yana da rauni Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Ukraine ta fito da babbar murya tana musunta wani rahoton da BBC ta bayar da ke cewa wai ta bada biyan lauyan shugaban Amurka Donald Trump wato Michael Cohen zunzurutun kuɗi kimanin dala 400,000 don ya shirya ganawa tsakanin shi da Trump din da shugaban kasar ta Ukraine Petro Poroshenko. Fadar shugaba Poroshenko ta bayyana rahoton da cewa ƙarya ce zallarta. rahoton na BBC dai cewa yayi wai Poroshenko ya nuna ya nemi a hada shi taro da Trump ne wai taro da Trump ne wani lokaci a shekarar da ta gabata ta 2017 bayanin yace shugaban na Ukraine ya nemi wannan zaman ne da shugaban Amurka bayan da ya fayyace cewa wakilan Ukraine da ke nan Washington DC ba su da zarafin wani abin da ya wuce kawai su hada shugabannin wuri daya a dauke hotunan su tare suna musabaha da gaisawa amma ba wata doguwar tattaunawa ba Sabon ango ya Rima Hari na Ingila ya dade yana kaunar nahiyar Afrika ya zauna a kasar Lesotho a Afrika ta Kudu lokacin da yake karatun neman digirin sa na biyu anan ne kuma ya kaddamar da wani asusun tallafawa kananan yara sannan kuma a kasar Botswana ne ya fara soyayya da amaryar sa yanzu haka ma ana karfafa zaton cewa ango da amarya din Afrika za su je don holewar kebancewar su ta farko bayan aure yan sa ido na kyautata zaton cewa Yarima Hari da Megan McKell za su je kasar Namibia dake Afrika ta Kudu domin murnar auren da suka yi soyayyar da waɗannan sabanin ma'auratan biyu suke da ga Afrika ya dade fitowa fili a wajen shagalin daura musu auren da aka yi a cewar masu nazari a kansu mahalarta taron sun baiwa bikin dandanan Afrika yayin da mawaka suka yi tarera waƙoƙi da nuna raye-rayen Afrika kuma aka sami wani gogen fada bakar fata na Amurka da ya gabatar da nasiha mai ratsa rai akan tarihin mutanen nahiyar a lokacin da aka yi hidimar daurin auren ma'auratan da yanzu aka sani da Yarima da Gambier Sussex a cocin St George's Chapel dake a Fadar Windsor miliyoyin mutanen Afrika sun hana ido barci don kallon bikin a talabijin
labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC madalla wakilin muryar Amurka Nasiru Adamelika ya duba mana batun cece kucin da ke faruwa tsakanin shugaban Najeriya da kuma tsohon shugaban kasar
tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya ce yana shirye da shugaba Buhari ya bincike shi kan kashe dala biliyan 16 wajen samar da lantarki da shugaba Buhari ya ce ba a ga wutar ba Obasanjo sanarwa ya ce rashin fahimtar lamarin ne ya sanya Buhari yin tuhumar Buhari dai ya yi gugar zanen ne ga Obasanjo lokacin taro da kungiyar magoya bayansa wato Buhari Support Organization karkashin Kanar Hamid Ali inda ya ce wani shugaba ko tsohuwar gwamnati ta kashe dala biliyan 16 kan lantarki amma ba a ga lantarkin ba wannan dai ba lalle yana nufin shugaban na shirin bincikar Obasanjo bane amma komai na iya faruwa yayin duba yadda Obasanjo matsakaimi wajen caccakar gwamnatin Buhari da nuna tagaza shi me yasa kungiyoyin maraba ga Buhari ke taruka musamman don mai da martani ga Obasanjo wanda tsohon shugaba ne ma da ya sauka shekaru 11 da suka wuce ga martanin ɗaya daga magoya bayan Tasiu Muhammad Ringim
ita illa ta mutum wanda yake da wasu dama na aro da Allah ya bashi na lokaci yana iya daukan dukkan wasu tsarirrika na rayuwa domin raunana nasarar da aka samu shi babban matsalarsa a rayuwa shine kishiya baya bukatar ganin duk wani mutum dan Najeriya ya koda sunansa Buhari ko sunansa Mawaye ya samu wasu nasarori na ci gaban kasar nan ya zama makishiya a gare shi
amma an gabanin zaben 2015 Obasanjo ya bada goyon baya ga Buhari har ya ga kacin sanadin jiyar PDP
a wannan lokaci General Buhari ubangiji Allah yayi lokaci yayi yan Najeriya kuma sun riga sun kuduci cewa sai an samu gyara akan makoman Najeriya saboda haka ya ga kacin sa da goyon baya da kokin goyon baya duk da cewa suna matsala da Goodluck Jonathan a wannan lokacin ba za ka iya tabbatar da tasirin abun ba tunda ko lokacin da ake kokarin kafa ainihin jam'iyyar APC ba hannunsa a ciki shi Tinubu shine mutum mafi inganci a wannan lokaci daga yammacin Najeriya kuma shi har ya zuwa yau bai ja baya daga wannan kuduri na ba da hadin kai wajen kokarin kwato Najeriya daga halin da aka jefa ta ciki
shi ma Mr. Anthony na cewa ai akwai masu shigen Obasanjo da yawa dake hamayya da Buhari
to kamar da su wani nake nufi wato akwai su irin Obasanjo wanda suke gaba da Buhari sun doke Buhari dan gaban su akwai su a cikin Fulani akwai su a cikin Hausawa akwai su a cikin Yorubawa akwai su a kowanne yare akwai manyan generals wanda su ba su yadda da shi a lokacin da su duka suna cikin soja ba su ma suna sa mishi kafa a cikin wannan gwamnati na shi gobe cewa ya fadi. So ba cewa ko mu cewa ko Yoruba ne ba sa son shi. Irin su Obasanjo na akwai su suna hada baki kowanne rana.
Irin wannan yanayi ya sharhin tsohon gwamnan Jigawa Sule Lamido bugewa ne da bugun taiki a Barjaki.
Da a ce wannan bai sabo ta amma kashi ne dummo ɗan naji kun naka mun kaje PDP ko APC kana jere ne kai. An zo an shiga siyasa. An yi mulkin nan iri biyu. Saboda ka wanda yake mulki su san mai mulki a Najeriya. Kai in kai da saboda Allah idan an ce ma adal a wato a 1999 ko PDP 1999 lokacin takarar Obasanjo 1999 idan ce ba zai takara je zaka da a bisa ke da ba to Allah yake lokacin sa zai jira ba to an gani yayi ba an huta ba shi maganar kasa ake ba maganar Lamido ko Buhari ko Atiku ba sai ba maganar Najeriya ce ta ƴan Najeriya ce ba maganar mutum ake ba
yanzu dai za a jira a gashin tunda shugaba Buhari ya kawo batun batar dala biliyan 16 hukumar EFCC za ta fara bincike ne ko kuwa a'a Nasiru Adamali kamarar Amurka daga Abuja Najeriya
To a gaida Nasiru Adamali kaya kuma kan wannan cece kucin tsakanin shugabannin biyu muke son idan mun bude layin wayar muku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku amma kafin nan bari mu leka jihar Plateau inda wata babbar kotu ta bayar da bailin din tsohon gwamnatin jihar Jona Jang domin karin bayani ga rahoton Zainab Babaji
Babban kotun jihar Plateau ta bayar da bailin tsohon gwamnatin jihar Plateau Jona Jang alƙalin kotun mai shari'a Daniel Longin ya bada bailin Jona Jang ne bayan ya kawo masu tsaya masa guda biyu akan naira miliyan 100 wanda a cewar sa dole ɗaya ya kasance sarki mai daraja ta ɗaya alƙalin kotun ya kuma buƙaci Jona Jang wanda sanata ne mai wakiltar Plateau ta Arewa da ya mika pasfo nashi wa kotun hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasa wato EFCC ne dai ta gurfana da tsohon gwamnan na jihar Plateau Jona Jang take kuma zargin sa da laifuka 12 ciki har da almubazzaranci da karkatar da dukiyar jama'a cin amana da rashin gaskiya hukumar ta EFCC dai tana zargin Jona Jang ne da yin sama da fadi da zunzurutun kudi naira biliyan 6 da miliyan 300 zargin da Jona Jang ya musanta kotun ta dage sauraron karar zuwa ran 17 ga watan Yulin wannan shekara Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
to madalla a gaida Zainab in an ji maka dan za mu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ya kuke kallon takaddamar da ke faruwa tsakanin shugaban kasar Najeriya da kuma tsohon shugaban kasar Obasanjo lambar mai ita ce 0202-0055-55 sai a kira mu kafin nan a shakata da wannan waƙar
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi 202-205-6555
to madalla mun samu kiran mu na farko wane ne akan layi kuma daga ina ake kira to sani Muhammad muna sauraron ka me ya zaka ce kan wannan cike kuce da ake tsakanin shugabannin nan biyu
a gaskiya magana shine kawai hasada ne kawai shi suke shi da duk wani shugaba shi mun kasan nan da shi da babangida da su Waik Amsalam Obasanjo ne ba wani abin da suke yi
to ai yanzu ba maganar su ake ba maganar da Obasanjo ne yake akai to madalla mun gode ma sanar da wannan gudun mataka bari mu je Niger wani ya kalai daga Niger
assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam ya sunan malamin
Ibrahim ne wankin hula garin mai gode akin ba
to malam Ibrahim muna sauraron ka
to kuna magana akan Obasanjo ko
muna magana akan cece kucin da ake cewa Obasanjo shi kaza Buhari ya mayar masa da sauransu din
to gaskiya wannan cece kucin da ake yi don dukkan shin adalci ne da ake muna a Najeriya nan dan saboda duk duke kasar nan gaba da suna hannun manyan kasar nan babu wani wanda ya sai hukunta sai dai Allah
to malam Ibrahim mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je Taraba wani ne akan layi daga Taraba
Francis Lanzaria ne daga Taraba
to malam muna sauraron ka
ra'ayina shi ne magana farko mutum ne fara shi ne magana gaskiya domin me yasa shi ya yaga kake PDP a gaban Goodluck Jonathan ba dalila bare ya gaba to yanzu sai sabana damuwa Taraba state da Najeriya ne to mu kuma ba mu so haka ni ne ka shishe ne daga Taraba a ci gaba haka
to madalla mun gode malam wayanka tana dan katse wato amma bari mu je Kaduna wane ne akan layi daga Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
amin wa alaikum assalam
Allah jarwai barka da aiki
a Sarfila ne waya sunan malamin
Sarfila Hashim Gumal sunana Alhaji Musa Garo ne rozu da ko da kasuwar kawo kasunan Najeriya
to Alhaji Musa muna sauraron ka me zaka ce kan wannan maudu'i na mu na yau
gaskiya ne abin da nake dauka akan wannan al'amari na magana cece kucin irin da ake samu tsakanin mai girma shugaban kasa da shi tsohon shugaban kasa gaskiya akwai wani abu da wanda shi zuciyar take a ciki saboda kaga akwai wani abu duk mutumin da ya shugabancin kasa yayin na soja yayin na farar hula karo biyu to kaga Buhari ma yayin farar hula yayin soja kuma gashi na neman ya karo biyu nan to shi Obasanjo bai so ya ga wanda mutumin da zai zo ya kusa da shi akan irin wayannan abubuwa da kake samu irin wannan amma mu abin da muke fata wannan cece kucin din ba shi ne muke fata ba fatan mu Najeriya ta gyaru a ci gaba da more demokradiya ita ce kawai fatan mu
to Alhaji Musa Garo nagode Alhaji Musa mun gode kwarai da gaskiya wannan gurmuwar ta ka bar mu je Gombe wani ne aka layi da Gombe to malam shehu muna sauraron ka
eh to gaskiya dai ce kudin da suke ba wannan kafin da Najeriya ya kamata Buhari sun hawa mulki ne kamar sun dace shekara ɗaya ba su da irin wannan magana amma yanzu an riga abu mulki ma sun karewa ya kamata kawai ai abin da cire kasa gaba kai ne amma kada irin wannan abu ne ga shekara uku ya kare da kuma abin da yake kan mutane to in ga shawara ta ran shine bari ya fuskanci me ne a gaban sa kawai da zai mutane kawai magana wanci ce ku tona zuwa bar shi bari ya kawo wani gyara kasa ba
haka ne to malam to mun gode ma shau da wannan gudunmawa taka to yanzu haka dai layukan mu abu ɗaya yake sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kada ku manta lambar mu ita ce 2025 2655 2655 sai a kira mu domin a bayyana mana ra'ayi to yanzu gashi mun samu wani mai kira daga ina ake kira kuma ya sunan malamin
sunana Yusuf Ismail Narini ina kira daga Rini Kabo Hausa local government Jigawa state
to malam Ismail muna sauraron ka menene gudunmawan ka
eh gaskiya ra'ayina game da wannan cece kuce da shugabannin nan biyu suke yi ya kamata kowanne a cikin su ya san cewa fa yana da magoya baya kuma kowannen sa fa duk cikin su ba yara ne ba su gaba daya to kuma saugar siyasa dole shi kamar shugaba mai dole yayi aiki da tsofaffin shugabannin kasa domin ba sha'awar da ta kamata
to madalla malam Ismail mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka kuma mun gode da ka samu ka kira yanzu haka layukan mu abu da suke za a iya kiran mu domin a bayyana mana ra'ayi ga wani kira mun samu wane ne akan layi to da alama dai muna dan samun tangardan layin waya to kada a manta sai a ci gaba da gwada mu idan ba a same mu ba na san ana ta kokarin kira lambar ita ce 2025 2655 2655 sai a sa alamar tarawa to plus da 1 a jero lambobin muna son jin yaya kuke kallon takaddamar da ke faruwa tsakanin shugaban kasar Najeriya da kuma tsohon shugaban kasar Obasanjo wannan shine maudu'in mu ne kuma abin da muke jira ku kira ku bayyana mana ra'ayoyi to da alama yanzu haka ga wani akan layi wane ne akan layi kuma daga yana ake kira
hello daga lafiya ne daga lafiya
to daga lafiya danka sharijan kar Allah sai mi magana sosai ko
eh na Alisa da wajen
yawa to ya sunan malamin
sunana ma Salisu Usman daga cikin garin lafiyan bare-bare
to malam Salisu me zaka ce game da wannan wannan me zai kawo ga demokradiya wannan cece kuren da ake ko ga siyasar Najeriya
eh gaskiya wannan al'amari da ya ce ba saboda su manya ne abu ne wanda ya kamata a nazo a bisha hankali a san me ba cin jaran
hello eh muna jin ka malam muna jin ka
yawa saboda su shugabannin kasa su shi shugaban kasa ne mai ci
to kana
zai ji magana mutane ko wani abu ba abu ne wanda ya kamata
kana jin wannan zai kawo wani a cikas ga siyasar Najeriya ko kuma zai canja wani abu a ciki
eh zai iya kawo cika saboda dukkan su manya ne kowa ya jira da magoya baya
to malam mun gode kwarai da gaske da ka samu ka kira bari mu daga lafiya bari mu tafi Yola wani ne akan layi a Yola
na gode sosai kana
tare da Usman ne
to malam Usman muna sauraron ka
ni dai ni ra'ayina kamar ni da wannan duka da zan hukunta su indai kamar ra'ayina wanda taba yin mulki to kowa zan daure shi don in ba daure su ba ba za a samu cigaba ba kasa ba
to malam Usman mun gode kwarai daga da ka kira kuma ka bayyana mana ra'ayinka kuma da daukan wayar ka muka zo ga karshen daga wayoyin mu a yau zamu bude muku layuka domin ku kira ku kara bayyana mu ra'ayi gobe to har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda agogon yanzu haka ke cewa karfe 5 saura minti 8 menene tasirin azumi akan matasa
masha Allah sunana Mahmud Muktar dan Bauchi alhamdulillah mai manjin azumi dai azumi ya zama wajibi a kaina na musulmi saboda ina ɗaya daga cikin shiga cikin musulunci Allah ya wajabta mana azumi dole ne akan musulmi sai ke na biyu kuma Allah subhanahu wataala shi kadai yake biya wa yake bani ladan azumi shi ke sani azumi mai manjin azumi kuma a gare ni a gaskiya tsakani da Allah yakan ƙara min lafiya da yake kada duk sai akan azumi zo naka samu da ƙaruwar lafiya da kan rage au yake alwala ba su mata ba maganganun ba su dace ba da kuma zuwa ranar ba su dace ba alhamdulillah
sunana Harabu dan shugaban turare to alhamdulillah watan azumi dai wata na mai albarka cikin wata 12 Allah ya zabe shi wata na rahama na jinkai na daya wata bayi daga wata zuwa aljanna watana mai muhimmanci ke da duwai aka so saboda haka ina ba da shawara ga musulmi mu jajirce game da ibada musamman wanga lokaci kai abu guda za a linka maso 10 idan kai 10 za a linka maso 100 idan kai za a linka maso 100
to Allah ya sa mu dace yanzu kuma sai
wasanni a takaice
Ungiyar kullon kafar Super Eagles ta Najeriya ta so masansanin Atisaya a birnin Oyo na jihar Akwa Ibom da ke kudancin kasar domin kimtsawa tunkarar gasar cin kofin duniya ta bana a kasar Russia dukkan ƴan wasan da aka shata za su buga wa kasar wasa a gasar ba su buga wasan sada zumunci ba da kasar ta buga da kungiyar Atletico Madrid ta kasar Spain a ranar Talatar da ta gabata sakamakon sabuwar dokar hukumar FIFA na ba su hutun kwanaki 10 kafin su shirye-shiryen gasar to sai dai da yammacin yau dinnan ne wasu zaratan ƴan wasan kasar wato Captain John Mikel Obi da John Ogu suka halarta a sansanin Atisayen Mikel Obi dai ya iso ne daga kungiyar sa ta kasar Sin yayin da shi kuma Ogu ya shigo daga kasar Isra'ila inda yake taka leda a wata kungiya a kasar Masar ƴan wasan kasar na shirin gudanar da wani taro domin tattaunawa da yin matsaya akan ko za su ci gaba da azumin watan Ramadan da al'ummar musulmai suke yi a lokacin shirye-shiryen gasar cin kofin duniya a kasar Russia watan azumin na Ramadan na bana ya fado ne daidai lokacin da kungiyoyin kasashe suke shirye-shiryen soma gasar tare da gudanar da atisaye da wasannin motsa jiki Ramadan wata ne da musulmai suke azumi ta hanyar kin cin abinci ko shan abin sha daga hudowar rana zuwa faduwar ta wanda aka soma shi a ranar 16 ga watan nan na Mayu kuma zai kare ne a daidai lokacin da aka soma gasar hukumar kullon kafar kasar Zambia ta bada sanarwar cewa kocin kasar Wilson Nirenda yayi murabus daga aikin sa za a mai gurbin sa da Beston Chambeshi a zaman rikon kwariya Nirenda wanda ya soma aikin horar da ƴan wasan kasar a watan Satumban shekara ta 2016 a yanzu zai koma ne a wata kungiya da ke buga gasar Premier ta kasar Afrika ta Kudu. Ita kuwa hukumar kwallon kasar Morocco ta rubuta wasikar koke ne zuwa ga hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA dangane da shiyoyin kasar Amurka da za a baiwa damar jefa ƙuri'ar neman karbar bakuncin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2026. Kasar Morocco dai tana takarar neman karbar bakuncin gasar inda take fafatawa da kasashen Amurka, Mexico da Canada da ke neman haɗin gwiwar karbar bakuncin gasar a tare. An bada dama ga yankunan Guam da American Samoa da tsibirin Virgin Islands da kuma Puerto Rico da su jefa ƙuri'unsu a ranar 13 ga watan Yuni. To amma kasar ta Morocco ta ce wannan bai daidai ba. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To yanzu kuma sashen muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Mark Pompeo ya bayyana karancewa sabbin takunkuman tattalin arziki na shirin afkuwa akan gwamnatin kasar Iran har sai in ta dauki matakan kawo ƙarshen taimakon da take baiwa masu ayyukan ta'addanci da hare-haren a yankin gabas ta tsakiya da ƙarfafa wanzuwa da gwaje-gwajen makamai masu linzamai da kokarin neman makaman nuclear da dai sauran munnanan halayyanta. Amma da yake bayani akan sabbin manufofin Amurka bayan da ta janye daga yarjejeniyar makaman nuclear Iran, sakataren harkokin wajen Amurka Mark Pompeo ya nuna bambanci tsakanin al'ummar kasar Iran da gwamnatin kasar. Ya nuna bakin cikin sa akan yadda gwamnatin kasar Iran ba ta yi amfani da gagarumar ribar yarjejeniyar da ta kumshe kuɗi da kuma cigaban tattalin arziki al'ummar shekaru uku ba wajen inganta rayuwar al'ummar kasar ta. A maimakon haka sai dai gwamnatin Iran ta zuba ɗanbin kuɗi wajen ta da zaune tsaye a ko ina cikin wannan yankin nata. Sakaratare Pompeo ya dauki alƙawarin cewa gwamnatin Amurka za ta ci gaba da zama mai goyon bayan mutane da suka dade suna fama da wahala a hannun gwamnatin tasu.
The regime must improve how it treats its citizens.
Ya ce gwamnatin kasar Iran ya kamata ta sake yadda take mu'amala da al'ummar kasar ta, ya kamata ta kare haƙƙin bil'adama da ɗan kasar Iran, ta daina yin almubazzaranci da dukiyar kasar mutanen Iran a kasashen waje. Muna kira zuwa ga kasashen duniya da ke da hulɗa da mu da su ƙara muryoyinsu domin yin Allah wadde akan yadda gwamnatin kasar Iran ke walakantar da ɗan kasar ta. Sakataren Pompeo ya ƙara da cewa wasu tarukan zanga-zanga da suka afku a ƙasar Iran a watanni da dama da suka gabata ya nuna wa mutane cewa al'ummar ƙasar sun gaji da wannan murƙushewa ta gwamnati.
The Iranian people, especially its youth, are increasingly eager for economic, political and social change.
Ya ce al'ummar ƙasar Iran musamman ma matasa suna buƙatar ganin sauyi akan lamuran tattalin arziki, siyasa da kuma rayuwar talakawa. Gwamnatin ƙasar Amurka na tare da ku kafara da kafada akan samar da ci gaban tattalin arzikin kasar, gwamnati mai aiki da adalci wadda ba ta boye komai kuma mai tabbatar da incin al'ummarta. Sakatare Pompeo ya ƙara da cewa yana fatan ganin gwamnatin kasar Iran ta yi wa kanta nasiha ta taimaka maimakon ta hana bukatun mutanenta. Ya ƙara da cewa idan Iran ta canza halayyanta da Amurka ta kira manufofin Tehran, kasar Amurka a shirye take wajen daukar matakai da za su iya taimakawa al'ummar kasar Iran. Yanzu ne lokaci da ya kamata babban shugaban kasar da gwamnatin kasar su dauki hazaka wajen yin canji da zai zamo tarihi zuwa ga al'ummar kasar su wadda ke da dimbin tarihi kuma take zaman abin alfahari. Ta bangaren Amurka kuma idanuwan mu a bude suke suna kallon wainar da ake toyawa yanzu a Iran, amma kuma kunnuwan mu a bude suke don ganin abin da zai faru a nan gaba. Muna neman ganin wata makoma mai fa'ida ga al'ummar Iran ba wai canjin gwamnati ba. Shalom murya Amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla wanda kuma ya kama ga labarai a takeice, Hafsa gare ki.
Labarai a takaicen mu shine shugaba Donald Trump ya ce ya soke taron koli da aka yi ta shirin za a yi 12 ga watan Yunin wannan shekarar a Singapore tsakanin shi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, inda ya dora laifin soke taron kan wasu bayanai da Pyongyang ta yi kwanan nan.
To madalla masu rawar da wannan maka ƙarshen shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu amaradin
Hafsat Maina Muhammad
ta ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni da ma injiniya mu na yau Mr. Dan. Ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.